sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 17 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Kamfararren shugaban kasar Mali Bubakar Ibrahim Keita ya riga mu gidan gaskiya a jiya Lahadi. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da wani dan Burtaniya mai shekaru 44 ne yayi garkuwa da wasu mutane a wata majami'a. Dusar kankara da guguwa mai karfi sun mamaye gabashin Amurka.
To kana labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji wata fafatawar da aka yi da ƴan bindiga a jihar Kebbi Najeriya.
Sai zaman su ana kashe mutanen warkasan suna fitowa ga kasa.
Wani gari a jihar Neja kuwa, ƴan bindigar ne aka karkashe da dama.
Mu Allah ya kare mu ba wanda Allah ya sa bindiga ta ba a cede su domin muna kallon su suna daukar nasu suna sawa a buhu suna sawa ga mashi.
Za kuma a ji cewa an yi jana'izar wasu mutane 15 da gobara ta kashe a birnin New York na nan Amurka. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfino Hashim Gumal na tafa da shirin Ciki da Gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keita wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin sa a shekara ta 2020 bayan juyin juye hali na shekaru 7 ya mutu a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Ya mutu yana da shekaru 76 a duniya. An san shi da suna IBK. Keita ya yi mulkin kasar yammacin Afirka daga watan Satumbar 2013 zuwa Agustan 2020 lokacin da masu tayar da kayar baya na Islama suka mamaye yankuna da dama wanda ya yi sanadiyar raguwar farin jininsa. Zaben 'yan majalisun dokoki da ake cece-kuce da jita-jita na cin hanci da rashawa da kuma tabarbarewar tattalin arziki su ma sun kara haifar da fushin jama'a tare da jawo dubin dubatan jama'a kan titunan babban birnin kasar na Bamako suna neman yayi murabus a shekara ta 2020. A ƙarshe wani juyin mulkin soji ya tilasta masa ficewa wanda har yanzu sojojin ke mulkin kasar ta Mali duk da tsananin adawa da kasashen duniya ke yi da jagorancin nasu. Hukumomi a Amurka a jiya Lahadi sun bayyana da wani ɗan ƙasar Burtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon sa'o'i 10 kafin jami'an tsaro suka kutsa kai cikin ginin a daren ranar Asabar da ta gabata tare da kawo ƙarshen takun sakar. An kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a Congregational Beth Israela kusa da Fort Worth a jihar Texas, inda wata tawagar jami'an binciken manyan laifuka ta FBI suka harbe Malik Faisal Akram har lahira. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da aikin jajircewa na jami'an tilastawa bin doka, ya ce ba za a amince da kyamar wariya da harin ke wakilta ba. Ya kuma kara da cewar muna fatar samun karin bayani nan da 'yan kwanaki masu zuwa game da dalilan wanda ya yi garkuwa da su, a cewar Biden, amma bari na fito fili na gaya muku karara ga duk wanda ke da niyyar yaɗa ƙiyayya, za mu tar da kyamar wariya da kuma ta'addanci a ƙasar nan tamu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta haɗa manyan iskoki da kankara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka a jiya Lahadi, inda ta kakkaɓe wutar lantarki da kada bishiyoyi da shingaye tare da lullube hanyoyi da dusar kankara. Fiye da mutane 260 ne ba su da wutar lantarki a jihohin Georgia North Carolina, South Carolina da kuma Florida. Wata mahaukaciyar guguwa ta afka wasu gidajen tafi da gidanka na trela a jihar ta Florida. Dusar kankara ta haifar da matsala a tsakiyar yankin jihar North Carolina. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar West Virginia ta wallafa hotunan titina da dusar kankara ta rufe a yankin kudancin jihar a shafinta na Twitter. Ta kuma shawarci mazauna yankin da su natsu su kasance a cikin gidajensu.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, ‘yan bindiga ko ‘yan ta’adda kamar yadda gwamnatin Najeriya ta ayyana su na cigaba da tafkata asa a arewa maso yammacin Najeriya. Na baya-bayan nan shine harin da suka kai masarautar Zuru, musamman ma garin Dankaɗe a jihar Kebbi, inda suka yi kashe-kashe da sace-sacen mutane. Muhammad Nasir Gareka.
Hare-haren ta'addanci dai na ci gaba da zama sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin 'yan Najeriya, musamman a arewacin ƙasar. A ƙarshen makon da ya gabata, mahara sun kai hari a wani gari da ake kira Dankaɗe dake yankin Onashi a masarautar Zuru ta jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya, yankin da ya sha fama da hare-haren ta'addanci a can baya. Yanzu haka dai akasarin mazauna ƙauyen waɗanda harin bai kai wurin su ba sun ƙauracewa garin domin mahara sukan ƙona gidajen jama'a. Na zanta da wani mazaunin garin mai suna Bello Dankaɗe.
Misalin ƙarfe 11 da rabi da sun ka zo sun kama halbe-halbe da sojoji, sojojin suka yi alasai bakin gurinsu. Da ya zama su ana kashe mutanen warkasan suna fitowa ga ƙasa. Jama'an sai sun ka fara baya sun ka sa kai sun ka rauna shi. To akwai soja guda biyu wanda aka kashe da manfar guda. Mun yi kokin gawawakin da an kwanya aka kashe ne yan gwamnati. Ya zaga wasan ko ba mu san ko gawa nawa akwai cikin gidan nan ba. To hana ta tsoho gawa. Sannan suna kula gari. Suna suka abinci suna kira shi can a kawo suna tara.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun. Amma kakakin rundunar a jihar Kebbi bai ɗauki duk kiran da na yi masa ba. Na kuma kira mashawarcin gwamnan jihar Kebbi akan lamuran tsaro shi ma bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Har yau na tuntuɓi shugaban ƙungiyar tsaro ta 'yan sa kai na masarautar Zuru Mani John wanda ya ƙara tabbatar da yadda lamarin ya faru.
Yan bindiga ɗin nan dai ne suka zo garin nan suka yi ta kakashe mutane, wasu kuma suka gudu suka dauke mata suka kashe police guda suka kashe soja biyu. Sun kone garin gaba ɗaya sai dai gida guda wanda bai iya kama wuta ba. Amma dai ko su ɗin sojojin nan kamin a kashe su su ma sun samu sun taɓa nasu ba sai dai ba su adadin ko nawa ne aka kashe nasu ba.
Duba da ganin mahara har yanzu suna addabar jama'a. Ya sa masana lamuran tsaro ke ganin ya kamata gwamnati ta sauya yadda take yaƙi da maharan da yake a hukumance a ayyana su a zaman 'yan ta'adda. A cewar shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro na jami'ar Yusuf mai tamasule da ke garin Kano Detective Awal Baladir mai iya.
Daga lokacin da mutum aka ayyana shi a matsayin ɗan ta'adda, to kowane irin kayan yaƙi da ake amfani da shi za a iya amfani da shi a kansa. Kuma babu wata ƙasa ko kuma babu wata kotu da nan gaba za ta iya cewa an yi masa abin da ba daidai ba ko an ci zarafinsa ko kuma an yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima wajen yaƙarsa ko kuma wajen faɗa da shi. To kaga kenan kuma amma dai sai yanzu kuma Najeriya ba su sake canja salon faɗa da 'yan ta'addan ba. To ba mu san kuma dalilin da isa ba a karɓar shawarwarin ƙwararru masana wajen sake salon faɗa da su. Akwai kuma wasu tsare-tsare da ake yi saboda kada abin ya dinga shafan victims wato 'yan ba ruwana.
Mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya dai na kyautata fata ga gwamnatin ƙasar ta ƙara azama da yake tana kan fafatawa da 'yan ta'addar da mai kyautata tsaron rayukan 'yan ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban ƙasar Ukraine, Petro Poroshenko, ya ce zai koma Ukraine ne domin yaƙi da tuhumar cin amanar ƙasa, duk da cewar yana kallon su a matsayin hantarar siyasa. Ya ce ya yi imani faɗa da su wani ɓangare ne na kare haɗin kan ƙasa. Poroshenko ya yi kalaman ne a wani taron manema labarai a jiya Lahadi a Wasfor, sa'o'i kaɗan kamin ya tashi daga babban birnin Poland zuwa Kyiv na Ukraine, inda zai fuskanci tuhuma a gaban kotu. wani mai gabatar da kara yayi zargin cewar Farshenko na da hannu wajen sayar da kwalme dimbin yawa da ya taimakawa ƴan aware da ke samun goyen bayan Rasha a gabashin Ukraine a shekara ta 2014 zuwa 2015 Farshenko ya dage cewar ba shi da laifi ya kuma zargi masu gabatar da kara a karkashin magajinsa shugaban kasar Volodymyr Zelensky da neman kawar da kai ga matsalolin kasar a ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun cushe kayan marmari na karas da apple da dai sauraron su a cikin kwanan abinci don ba mabukata kuma sun tattauna da masu aikin jin kai a jiya Lahadi a zaman wani bangare na tunawa da hidima da Martin Luther King Jr. yayi shugaban da mai ɗakin sa sun yi tafiyar kusan kimanin rabin sa'a daga gidansu dake Wilmington a jihar Delaware zuwa Philadelphia wata kungiyar bada agaji ga mayunwata a Philadelphia dake hidiman mutane kusan 140 a mako a yankin jihar ta Pennsylvania da kudancin New Jersey kafin su mika abinci ga mabukatan Biden ya ce dole ne a sabunta kudin harajin yara dan tallafawa mabukata
to a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda a jihar Naija ɗan bindiga suka yi barna su ma aka musu musamman ma a garin Beri na karamar hukumar Bariga kamar yadda wani ɗan garin mai suna Malam Abdulkadir Muhammad Beri ya ci gaba da bayyana wa wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari cewa
kwaram sai ga su muna cikin gari kawai sai ga su bayan garin mu sai kawai muka ji halbi ya tashi a mu duba sai muka kawai abinda muke duba kawai bakakin kwarkwarin mu ji gani kawai barayi sun zagaye mana gari sai muka ja daga da su sai dai wani mutum sai suka ji bakin daji su ga zai dauki kan sharuga su kalbe shi suka kire mashi yatsu guda uku da suka dawo tunda sun dawo sun dauko shanu suna jinwa to ko talin yaya sai sun shiga Beri an ci abinci mu kuma muka ce gaskiya bakin mu
wato ran Lahadin nan kenan
eh yau Lahadin din ga suna wuta muna wuta suna halbi muna halbi har wallahi ubangiji ya sa muka rinjaye ki duk yawan su Allah ya dora
to shi ma dai Musa Bawa wanda shine komanda na yan sa kai a yankin na Beri yayi karin haske akan wannan artabu da suka yi da yan fashin dajin
da da su su mana cikin gari domin sun biyo tattawa secondary school din mu kam din inda mobile din muke zaune Allah da ikon sa Allah ya sa da mu da yan bangan gari muka je muka tare da su ainihin mobile din muka yi ta musayan wuta tsakanin mu da su kuma da dan Allah Allah ya ba su nasarar ikon shi a cikin gari ba Allah ya sa mu fi karin su Allah ya kare mu ba wanda Allah ya sa bindiga ta ba sai dai su domin muna kallon su suna daukar nasu suna sawa a buhu suna sawa
to a can yankin karamar hukumar Shiroro ma bayanai sun nuna cewa yan fashin dajin sun yi mummunar aika-aikar da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kawowa yanzu ba a tantance yawan su ba gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan hari na yankin Shiroron sai dai sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce yawan mutanen da aka ba da labarin cewa an kashe bai kai hakan ba
nan yan da ta'adda din sun dan samu wani kafa suka shiga wani kauye shine suka dai wani halbe a wurin ina da an samu rasar rayuka amma tabbatar mutane nawa bane
amma bayanan da sun kafa kun labarai suka ce sama da mutum 37
a ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba babu inda za a kashe mutane 30 a ce a gwamnatin ba mu sani ba
dani dai masu sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya ke ci gaba da bayyana bukatar kara daukar mataki domin ganin an kakkabe waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, daga Najeriya kuma sai nan Amurka inda aka yi jana'izar wasu mutane 15 da wata gobara ta yi ajalinsu a gundumar Bronx ta birnin New York. Daga birnin na New York, ga Baba Yakubu Makeri da cikakken rahoton.
Sunana Ramadan Lami Yusuf. Allah ya gafarta da wannan jama'an da suka gone, mu kuma Allah ya muna kariya. Sunana Muhammad Yahya. Na san ni jerni. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya saka, Allah ya sa kwanciya huta ce. Allah ya sa ce ne mu.
Sunana Usman Tanku daga Kumashi na Togo Ghana. Wanga labarin hasarin da yazo da ya saba ma kowa. Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta.
Sunana Alhaji Babakan Kani. Mun fito daga ɗan ƙasa mun zo a jajen wannan baki ciki da ya same mu na Angon Bronze. Allah ya san ku, Allah ya sa ku huta.
Wasu mahalarta kenan. Mutanen da suka halarci jana'izan sun bayyana matuƙar bakin ciki da alhini na rashin 'yan uwa 'yan Afirka wanda kusan dukkaninsu 'yan ƙasar Gambia ne. Anthony Jenner na New York Letitia James ta lashe takobi cewa hukumarta za ta iya bakin ƙoƙarinta ta tabbatar da an gabatar da mai laifi a gaban kotu. Mataimakin gwamnan jihar New York Brian Benjamin da ya wakilci gwamnar ya ce gwamnatin jihar New York ta ware dala miliyan 2 domin kafa gidauniyar bada diya ga waɗanda bala'in ya rutsa da su. Yana mai cewa,
to the families who are here and those who are outside, I want you to
muna tabbatarwa iyalai da ke nan da waje, za mu kasance tare da ku mu tabbatar da irin wannan bala'i bai sake faruwa ba. Shi ma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Jack Schumer ya ce zai yi iya bakin kokarinsa a matsayi na tarayya a taimakawa iyalai, inda yake sun buƙaci ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Gambia da ta daina aiki saboda annobar COVID-19 ta buɗe, kada iyalan marigayen za su fara zuwa nan Amurka domin a yi zaman makoki tare da su. Yana mai cewa,
but to come together as the sheikh said is not enough.
Hada kai kadai ba zai wadatar ba, kamar yadda sheikh ya faɗa a baya. Sai mun ƙara azama wurin taimakawa iyalanmu 'yan cirani, iyalanmu na Gambia, iyalanmu na Bronze, su ma su ciyo nasarar rayuwa kamar yadda wasu Amurkawa suka ci a baya. Magajin garin birnin New York Eric Adams ya fara jawabin nasa ne da godiya.
And I want to thank the response of New Yorkers and Americans.
Ina godiya ga agajin New Yorkawa da Amurkawa na tattara kayayyakin jin kai suka taimakawa iyalai. Ya tabbatar wa mutanen Bronze cewa zai yi duk abin da ya kamata su samu kyakkyawar rayuwa da suka cancanta. Mahukunta da dama na birnin New York da ma jihar New York baki ɗaya ne suka halarci sallar jana'izar da aka yi a jiya Lahadi. Baba Yako Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To a gaida Baba Makeri, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnati musamman waɗanda suka yi ritaya da sauransu. A yau za mu ɗora ne kan batun korafin da ƙungiyar muryar masu buƙata ta musamman ta arewacin Najeriya ta yi da shugaban hukumar da ke kula da buƙatun masu larura ta musamman na Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kulai. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a yau za mu ɗora ne kan ƙorafin da ƙungiyar masu buƙata ta musamman ta arewa ta yi ga hukumar kula da masu buƙata ta musamman ta Najeriya, wadda ke ƙarƙashin babban sakataranta James David Lalu. Ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin ƙai. An kafa hukumar ne don kula da buƙatun masu larura ta musamman, kama daga makafi na ido da guragu da kurame da duk wani nau'i na nakasa da yake buƙatar tallafi daga gwamnati. Ga tabakin shugaban ƙungiyar muryar masu buƙata ta musamman na arewa, Yarima Suleiman.
Amma ko yace ta zo dauko mutum waya dauke kudura a fashi halin wanda bai san matsalar mutane masu buƙata na musamman ba. Wannan kalubale ne sosai. Mu a tunanin mu wannan executive secretary bai gane cewa harkar gwamnati harka ne wanda yake yin ta a buɗe. Harkar gwamnati harka ne wanda yake buƙatar cutuba. Ba wai kawai mutum ya zo ne inda amsa sunansa ba. Ai yanzu misalin ka dauko shafan garin jam'iyya na magana shine shugaban jam'iyya. Bangaren mutane masu bukata na musamman a matakin kasa, amma ba za ka ga wani abin da yawa ce gashi nan da saboda wannan hukumar wannan shugabancin da suke rike da shi ga wani abin da aka yi musu ba. wannan kalubale ne sosai mun da muke ta kokarin mu cewa mun kafa kungiya saboda yaki da ta'addanci da kuma rashin aikin yi ana samu mutane masu bukata na musamman suna ta'addanci wayan su daga cikin su amma dai a yayin da cike da tunanin da muka yi rashin aikin yi ne to kuma gashi an ce ai muna hukuma da ba mu da wannan hukuma duk ma'aikatan da muka shiga za a turare mu amma saboda wannan hukuma duk ma'aikatan da muka shiga ta ce ai ga hukumar ku to kaga sun bata mana suna kuma sun kisse mu kama mutane balle a ce wannan hukuma ta yi abin da ake bukata ta yi saboda mu a madadin mutane masu bukata musamman na nan Najeriya da sai gusoro muna son mu tabbatar ma da shugaban kasa cewa mutane masu bukata na musamman na kasa gaba ɗaya ba su daɗin wannan kudirin da aka ba wannan saboda menene baya aikin ne kamata a yi kuma har yau bai shirya din ya taimaka mutane masu bukata na musamman ba
amma Yarima Suleiman kun kaba wani yunkuri ne ku gana da shi babban sakataren wannan hukumar kan wannan korafin da ku
to gaskiya ni na je office din sa ba so dai ba so biyu ba ban same shi ba amma kuma na ya sani na ba da sako kuma a koyaushe idan na mai test cewa muna so mu zo don mu zauna mu tattauna kan abubuwan da ya shafi mutane masu bukata na musamman ka gane a yanzu abin da duniya take kai wannan halin da bukatar nan take ciki akwai rashin aikin yi yana da kyau a ce shugaba ya zama mai yawan sauraron mutane ya zama kofar sabo ɗaya yake amma ba wai idan yau ka zo gudun mutum ka duba kamar nisa in je office din sai ka je a ce muka baya nan a yasta to idan yana aiki ta mai ya mai yawa sai ya aje ya tafi sa dan kan mutum ce wanda a dauki wannan commission ya kamata a dauko mutum mai lafiya ma ba shi da mu a tunanin mu an dauko dan uwan mu mai bukata na musamman da kila muna sa ran cewa zai taimaka mutane amma kuma sai muka zo muka fige wallahi yanzu duk inda muka je duk jihar da muka je muna cin kunya muna jin damuwa idan mutane masu bukata na musamman suka daga ido suka kalle mu sai su ka kaman cewa a wannan gashi an muna commission amma kuma da mu aka hada baki ake yaudaran su kaga wannan abu ne wanda ke bata ma mutane suna mu a tunanin mu koyaushe mu abinda muke korafi da shi koyaushe zama kofar sabo ɗaya yake ina ka ce ga gyara ya gyara amma dai ina son tabbatar muku da cewa gaskiya a yadda commission take tafiya a yanzu wallahi gara ma a ce babu ita saboda a halin da ake ciki har yanzu mutane masu bukata na musamman ba su da wata mafita har yanzu mabarata sai karuwa suke yi to yaushe za a zo ana gwamnati haka Malam Nasiru kuma mutane masu bukata na musamman sun fi kowane mutane shan wahala.
Idan muka leƙa ga shugaban hukumar kula da masu larura ta musamman ta Najeriya James David Lalu a makon da ya gabata ya bayyana mana ayyukan da hukumar take yi da kuma ayyukan da ta sa gaba.
Mr. James David Lalu akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano Yarima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukami sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasa su ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba.
Allah sarki Allah sarki nagode don tambayan da kai a cikin gaskiya abin da yake faruwa a cikin nan gurin nan yau muna abubuwa a buɗin hannu saboda haka wani lokaci mutum zai zauna wani guri zai tunanin wani abu a cikin zukatansa da ba shi ne take faruwa ba kuma a cikin gaskiya yau da kuke gani cikin ofis na yau jama'a da suka zo wayannan program ni ma da yawan su ban waye su ba naga sai su da aka ba su kudi take su 50,000 a nan a Najeriya yau da aka tattara su yau ban isa in ce cewa na waye 5,000 a cikin su ban isa in ce na waye su ba saboda haka abubuwa da ya faru lokacin da za ɗin ba jama'a an kikira na ka tasu daga kowane state sun zo na Abuja a kan musu training wanda suka zo aka musu training nan ba dukan na waye su ba sun koma gida kowa ya je neman na ka tasu a cikin anguwanci da kuma garin shi ya hara da tare da gwamnati aka tattara sunaye guda 50,000 aka kawo mana. Bada kai don wani ya ce cewa idan bai waye ni ba ko kuma ban waye shi ba bai samu albarka wannan kusin ba to bai fada gaskiya ba.
Mr. James ya zaki ka wanke kanka cewa kowa kana tafiya da shi ya zama sabanin wannan zargin da su waɗannan yan kungiyar makafi suka yi maka.
Lakacin gaskiya kan muna iyakacin kokarin muna tafiya da kowa yau wannan program da ka gani yau da ta faru yau shugaban makafai gaba ɗaya a Najeriya yana ciki ya zo shugaba kuma a cikin program da zai jin nan muna da jama'a an kayayyaci jama'a guda 10-13 ne kuma kimamin guda uku hudu kai a cikin su gaba daya makafe ne saboda haka sun zo sun shiga ciki sun yi abinda kuma ya dace saboda haka wannan lokaci abubuwa irin wannan da ya tashi ka san shugabanci daga nan babu wasa bane abun akwai nauyi saboda haka idan mun tashi aiki dole ne a cikin makafe akwai shugaban makafe zamu samu marmagana akwai wayanda kuma suna nan barakafa zamu samu musamman shugaban su zama marmagana sai kuma na kurame zai magana da shugaban su kowanne kungiya tana da shugabanta saboda kan abu ta tashi irin wannan dole ne mu hada hannu da shugabana ne sai daga shugabana ne sai gangare samu jama'a sai komai da komai tafi yanda ya dace yawan Allah yau da yadda Allah ka gama tare da kai shugabana na kasar su na Najeriya gaba da yana nan nan gurin saboda ka ya nuna aiki muna tafiya tare kenan da juna saboda ka duk wanda yana da ya ji haushi da wani abu sai ya kuri ya zo sai mu da hannu to mun ci gaba wannan doka da Buhari ya saka hannu a kai da kuma nan kumishin da aka bude kumishin da gantan nan ba nawa bane ba kayan babana bane ba kayan gado ne so na gata nan gurin ba kwana ya wuri shekara hudu da yaddan Allah Allah kai mu rai da lafiya masai na ce kare dan koma gida wani zai so watakila ma gobe wanda yake kuka a kai na Allah zai daura shi nan
Masuraro kun da ji dukkan bayanan da dukkan bangarorin bisan gabatar yanzu kuma abin yi shine zamu jira kuma saka idan ganin taron da zai gudana tsakanin hukumar masu larura ta musamman da kuma wannan kungiyar muryar masu larura ta musamman dan samar da hanyar da za a hada hannu a samar da cigaban da zai inganta rayukan dubban masu fama da larura ta musamman a duk fadin Najeriya sai a biyo mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin Nasira da Mail Hikaya da ya taimaka har shi wannan shiri ya zo gare ku ni ma dugun shirin Sarki Lahashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya
Mai sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar fadan albarkacin baki.
Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa.
A shirin manuniya ƴan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su ga yau duniya cewa babu wata magana yanki.
In ka ce zaka bani tunda Buhari ne gida ne a zaina zargin shi mun shiru to sai ya gama binne muke.
Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki.
Idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari.
Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya a cikin shirin na manuniya.
Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman fa a takeice.
Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita wanda sojoji suka hamfarar da gwamnatin sa a shekarar 2020 bayan juyin juyi hali na shekaru 7 ya mutu cewar jami'ai a jiya Lahadi ya mutu yana da shekaru 76 a duniya hukumomin Amurka a jiya Lahadi sun bayyanar da wani dan kasar Burtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda yayi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon kimanin sa'o'i 10 kana ƙarshe an ji cewar guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta hada manyan iskoki da kankara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka a jiya Lahadi inda ta kakkaɓe wutan lantarki ta kada bishiyoyi da kuma lullube hanyoyi da dusar kankara
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalabu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam